sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu daren yau Juma'a 17 ga watan Fabrairu a shekara ta 2023. To idan muka tsunduma cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa gwamnatin Amurka ta maido wa Najeriya dalar Amurka 954 daga cikin kudin da wani tsohon gwamnan Najeriya ya sama da fadi da su. Haka nan kuma za a saurari karashin hira ta da wata ƴar fafutuka a game da babban zaɓe da ke daɗa matsowa a Najeriya. Sannan a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan yanayin jihohin Najeriya da kuma nasabarsu da zaben ƙasar da ke tafi. Yau za mu haskaka jihar Ogun. Muna kuma tafi da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan abun da lafiya ga labaran. Amurka da sojojin kawance sun sake yin wata babbar barna ga kungiyar ta'addanci ta ISIS a arewa maso gabashin Syria ta wajen kawar da wani babban komandan kungiyar daga fagen daga. To amma sai da su ma wasu sojojin Amurka suka samu raunuka. Rundunar gamayyar yanki ta Amurka wadda ke kula da sojojin Amurka a gabas ta tsakiya da kuma kudancin Asia ta ce wasu sojojin ta hudu tare da wani kare sun ji raunuka bayan da aka auna su da wani abin fashewa wanda ake kyautata zaton gurneti ne yayin wannan samaman da aka kai da daren jiya Alhamis da jirgi mara matuki a Da'ir Zor. Rundunar gamayyar ta ce mutumin da saboda shi aka kai harin tare da taimakon sojojin SDF na Syria wani babban shugaban kungiyar ISIS ne mai suna Hamza El-Homzi wanda aka kashe shi a harin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky wanda yau din nan Juma'a ya kamanta arangamar da kasar sa ke yi da Russia da abin da ya kira arangamar David and Goliath wato arangamar Annabi Dawud da Jalut ya kira ga kasashen yammacin duniya da ke taro a Munich da kar su yi jinkiri wajen tura ma Ukraine makaman yaki. Ya kara da cewa dole fa a yi galaba kan Jalut. Zelensky ya yi jawabin sane din ta hanyar sadarwa ga shugabannin kasashe da sojoji waɗanda ke taro kan harkokin tsaro a Munich wanda aka yi shekara-shekara. An buɗe taron ne na kwanaki uku yau din nan Juma'a mako guda gabanin zagayowar ranar da Russia ta fara mamaye Ukraine. Shugaban na Ukraine ya roƙi masu taron da su hanzarta tura kayan yakin kamar yadda suka yi alƙawarin yi tun farko. Masu aikan ceto a ƙasar Turkiya sun zakulo ni ɗan yaro da ransa daga cikin baraguzan gine-ginen da suka ruguje sa'o'i 260 bayan girgizar ƙasar nan mai ƙarfin 7.8 a ma'auni wadda ta auku a kudu maso gabashin Turkiya da Syria a cewar kafar labarai ta gwamnatin Turkiya Anadolu a yau ɗin nan Juma'a. An ɗau Osman Halabiye ɗan shekaru 15 zuwa wani asibiti a Antakya. Daga bisani an kuma ceto wasu mutane biyu Mahmud Ali Sakiroglu mai shekaru 26 da Mustafa Afci mai shekaru 33 daga cikin baraguzan wani gini a cewar kafar labarai ta DHA. Bayan da aka ceto shi an nuna ma Afci sabon jinjirin da aka haifa masa a yayin wata hira da iyayensa ta wayar salula a cewar kafar labarai ta Reuters. Mutane dai sama da 41,000 ne suka mutu a Turkiya da Syria sanadiyar wannan girgizar kasar baya ga dimbin mutanen da kuma suka rasa muhallansu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A karan farko Amurka ta tura jirgin yakin ta mafi inganci samfurin jet F-35 zuwa India a wannan satin inda zai shiga sahun wasu jirage samfurin F-16 da Super Hornets da kuma B-1B Bombers. yayin da Amurka ke kokarin janyo India daga kasar da bisa al'ada ita ce ke samar ma India kayan yaki wato Russia. India wadda ta zaku ta zamanantar da jiragen yakin ta samfurin jet na tun zamanin tarihi Soviet don ta inganta tsaron sararin samanta ta damu matuƙa da jinkirin da ake samu wajen isowar kayan yaki daga Russia saboda yakin Ukraine sannan kuma ga fuskantar matsin lamba da take sha daga yammacin duniya da ke son ta nisanci Russia. Tawagar Amurka a wannan baje kolin kayan jiragen yakin India na tsawon mako guda wanda ake yi a Bengaluru wanda kuma za a kammala yau Juma'a ita ce tawagar Amurka mafi girma cikin shekaru 27 na tarihin wannan wato shawagin baje kolin sojoji kuma hakan na da muhimmanci sosai ga dangantakar Amurka da India wadda ke dada karfi. Wasu fayafaye na bidiyo da aka saka a kafafen sada zumunta na nuna yadda masu zanga-zanga ke ta tattaki a biranen kasar Iran da dama a yau din nan Juma'a. Fayafayen bidiyon waɗanda ba a iya tantance su ba na ikirarin nuna yadda ake ta zanga-zanga a Tehran babban birnin kasar ta Iran da biranen Iraq da Isfahan a cewar wata gamayyar kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam. Wannan zanga-zangar na zuwa ne kwanaki 40 bayan da Iran ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu kan wato wasu laifuka masu nasaba da zanga-zangar da aka yi can baya. Zanga-zangar ta fara barkewa ne a watan Satumba bayan da Mahsa Amini bakurdiyar yar shekaru 22 wadda aka tsare kan laifin rashin sanya lullubi yadda ya kamata ta mutu a hannun yan sanda yan kwanaki bayan nan.
Ibrahim Kamal Musi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Gwamnatin Amurka ta dawo da wasu kuɗi daga gwamnatin Najeriya akalla dala 954 da ake zargin tsohon gwamnan jihar Bayelsa wato DSP Alamisiya yayi sama da fa'i da su kana ya kai kasar Amurka inda ya boye su. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sakkwato ya tattaro mana ra'ayoyin yan jihar ta Bayelsa.
Gwamnatin kasar Amurka ta dawo da kudade akalla dalar Amurka 954 kwatankwacin naira miliyan 438 da 840 ga gwamnatin Najeriya wanda tsohon gwamnan jihar ta Bayelsa DSP Dipre Alamisiya wanda kuma tuni ya riga mu gidan gaskiya an tabbatar da cewar ya kwashi kudin ne zuwa kasar ta Amurka kamin dawo da su. Kawo yanzu dai gwamnatin Najeriya ta ce za ta tabbatar da cewar waɗannan kudade sun iso cikin kasar ta tare kuma da mika su ga gwamnatin jihar ta Bayelsa. Ta haka ne ya sa na jiyo ra'ayoyin yan jihar ta Bayelsa dangane da fatar su akan waɗannan kuɗaɗe.
I'm very happy about it and I applaud them for that.
Wannan yana cewa ne nayi matukar farin ciki na dawo da waɗannan kuɗaɗe a Najeriya kuma dole ne mu jinjina wa kasar Amurka bisa dawo da waɗannan kuɗin da ta yi a Najeriya. Kira na shine duk waɗanda za a mika ma waɗannan kuɗaɗen musamman jihar Bayelsa da su tabbatar da sun yi amfani da su ta hanyar da ta dace domin amfanar talakawan jihar ta Bayelsa.
Shari for the benefit of the masses.
Shi ma wannan dan jihar ta Bayelsa ne yace.
The money that was come from United States government to Bayelsa state government.
Yana cewa ne ina ganin kudin da aka sace aka kai kasar Amurka kuma aka sake maido da su a jihar Bayelsa abin yabawa ne to amma kuma idan ana iya tunawa an sake sace su domin kuwa babu shaidun cewa suna cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya. Ko da yake dai wannan ba shine karon farko ba da ake maido da kudi Najeriya amma kulliya ba fata biyan kudin sabulu muna kira ga gwamnatoci da su dauki matakai shi kuwa wadanda ke da suna Harry Dodowa wani dan jihar ta bayansa yace
the people are indifferent even the state government has not reacted to it the citizens are not concerned
yana cewa ne ra'ayin mutane ya sha bamban kuma wasu na ganin an yi bajinta to amma kuma wasu na ganin wani abin damuwa shine gwamnatin jihar ta bayansa har kawo yanzu bata ce ukun ba dangane da wannan batu ina ganin dai abinda ke damuwar gwamnatin jihar ta bayansa shine matsalolin kudi haka kuma muna ganin da dukkan alamu ba a kai tsaye ne ba kudaden za su shiga aljihun gwamnatin jihar ta bayansa muna kira dai da ayi adalci
things like that people believe that this loot might end up being looted again
har kawo yanzu dai mutanen jihar bayansa ba su gani ba a kasa musamman ta irin Dauda irin waɗannan kudade domin amfanin su kuwa bai dai an dawo da wasu makudan kudade amma dai kwalliya bata biya kudin sabulu ba duk kokarin da nayi na jinta bakin gwamnatin jihar Bayelsa ya citura domin kuwa na kira commissioner watsa labarai a jihar Musa Ayuba Duba amma dai bai dauka ba Lami da Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya
to a gaida Lami da Abubakar A ci gaba da hira da ta wato hira ta da yar fafutukar nan mai neman ganin an wayar da kan al'umma kan al'amuran zabe Hajiya Halima Baba Ahmad za a saurari karashin hirar mu inda ta yi bayani cewa ya zama wajibi al'umma su yi bibiyar duk wanda suka zaba domin sanin ayyukan da yake aiwatarwa da kudin da gwamnati ta ware musu
su gwamnatin su yi kokarin su kirkiro da wani abin da zai kawo mana sauƙin dukkan lamari a cikin siyasar mu shi ne a yi ba hana amfani da kuɗin kwata-kwata in an hana amfani da kuɗi ya cika magana ya ƙare ba mace ba ta namiji zai iya fitowa ya yi hankali a kwance sannan abu na biyu a samu public accountability wato mutane su fahimci cewa ga yanda ya kamata a kashe mana kuɗin mu kuma muna da haƙƙin da za mu san yanda gwamnati za ta kashe mana kuɗin mu ko kuma za ta bani abin da muke
wato a dinga bibiyar abin da gwamnati take yi da
bibiya kuma a yi komai a bayyane kuma duk dan kasa na da iko da zai san me yake faruwa a cikin yanda ake kashe masa kuɗin da gwamnati ta ba su nasu na jihar ko kuma na local government din sa to irin wannan abubuwa idan Allah ya ce muke mu suka yi ƙarfi aka samu fahimta fadakarwa ya shiga kanmu sosai gaba gaba ina gaba ka siyasar da a gaba nan kafin a ce wani da wani ya fito ba zai zama ba kwa dai fitowa ba saboda me ƙarfin ƴan siyasa shine yanzu suna yin abubuwan su a dunkule talaka bai san me yake faruwa ba talaka bai san nawa ya shigo ba talaka bai san nawa aka kashe ba talaka bai san nawa ne aka turo masa wanda da a masa aiki ba bai ma san cewa shugaban sa da sai zai masa aiki ba sai da ra'ayin sa sai kuma da abin da yake so lokacin Allah ya tabbike mu lokaci ya zo nan gaba insha Allah mutanen kasar nan ɗan uwa na tare ka muka bayyana cewa mu ne gwamnati ba ba wa'annan da suka ji zaɗan suka zo su ne gwamnati ba manufa ita ce ka karɓo mana kuɗin mu da ka karɓo kuɗin nan me na ka bana da shi na amfanin mu me muke buƙata ba me kake so ka bana ba kullum idan za a bana abin da kake so ne ba abin da muke buƙata ba to wallahi rayuwar mu da rinƙa yin baye kullum kuma shi ne gaba namu kullun da su rinka danne mu suna mana abin da suka ga dama kudin ne ya shigo kudin abu kaza ne mu tabbatar ya tafi haka kuma adadin yanayin karfin tocet da aka kawo na ayyuka a yi su da inganci kamar yadda aka yi su a rubuce mu yi bibiya mu san me aka bayar me ka rubuta ka nema me aka baka wani lokaci aka ce ka gama ga ya yanayin karfin gini da kwalitin sa yake tun Allah ya tabbata mu dun mutu wannan abin nan amma insha Allah kar mun dauko hanya misali zan baki kamar shekarun baya dan ki samu tan hol mutum a ce duka gaba ɗaya dukan ki samu ta biyu ko uku wanda suke yawan ta hawan mace yanzu ta gani a ta ina kusan kowane local government shekarun bayan na ta ainihin ta hawan mace in ba ma last year da aka samu problem wani abu ya kawo jinkiri shi ma muna kan mu kokari mu bincika mu san me ya faru daga cikin gwamnati wanda har ya sa a cewa duka bauchi sun ba ta hawan mace ba
zaurin
tattaunawa
ga al'umma
da ake da shi na al'umma kamar wacce shekaran ba a yi ba amma mun dan dakata ne mu gani mu fitar da kwankwanto a zukata mu mu tsaya mu fahimta mu gane me ya faru wannan ba a yi ba dama mun san akwai wasu local government din da ba sa yi saboda wasu abubuwan da su basu ga ya musu ba kuma wanda a doka ba haka ya kamata su yi ba su ma da su mataki akan son Allah ya soya da muna duk abin hankali a hankali ne amma idan muka tashi tono abubuwan da ke faruwa da izinin Allah ba abin da ke wahala ba komai zai fito insha Allah da karfi
zan so mu dan tabo batun ungiyoyi wace irin rawa za su taka wajen wayar da kan al'umma fahimtar da al'umma da kuma tabbatar da wasu abubuwa da kika yi magana akan su kamar
kamar bibiyar ayyukan da gwamnati take yi wa al'umma?
Gaskiya alhamdulillah akwai abubuwa da yawa wanda kungiyoyi zamu iya takawa, wanda zamu iya takawa akan ire-iren waɗannan abubuwa. Matsala babba guda ɗaya da mukan samu a cikin kungiyoyi shine niyyar mutum na kirkiran kungiyar ma shine babban matsala. Saboda wasu tun farko da su kirkiro kungiyar ma domin su zaba hanyar da kuɗi da irin kashigo musu ne. To su irin su in suka shigo ma ba sa mace bakon ma aiki. Saboda me yasa da a rinka bada kuɗin ne kullum kuɗin yana tafiya wani waje. Sai ki ga kuɗi nan ya shigo sai ki samu a wajen shirye-shiryen aikin da za a yi an kashe kashi 75 zuwa kashi 77 wajen aiwatar da aiki sai ki samu an kashe kashi 22 ko 23. To kin ga ko ai ba a taimaki al'umma ba. Kuma kungiya ba ta yi rawan gani ba. Ta mai mana da hana agogo baya ne.
Wato kina nufi idan aka tashi kafa kungiya a tabbatar an samu manufofi ingantattu nagartattu da za a yi aiki da su kuma a tabbata cewa ba a kauce daga waɗannan kudurori da aka
kware da gaske. Kuma mutum ya yi abu ma tsakanin shi da Allah ya fi masa komai. Saboda idan zai gaskiya shine Allah zai ce da ke ka akan abu.
Hajiya Halima Baba Ahmad kenan a cikin hira da na yi inda take bayani game da bin sahun waɗanda al'umma suka zaɓa. Yanzu kuma ga rahoto na musamman kan jihar Ogun da nasabarta da zaben da ke tafe a Najeriya.
Kalaka kamar kuka a kuri'ar kayancinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka. Kalaka kamar kuka.
Ogun jiha ce da aka kirkiro a ranar 3 ga watan Fabrairun shekarar 1976 daga tsohon jihar Yamma, kuma jiha ce da ta yi iyaka da jihohin Lagos da Ondo da Oyo da Osun da kuma kasar jamhuriyar Benin. Babban birnin jihar dai shine Abeokuta, amma kuma akwai wasu garuruwa da suka shahara irin su Ojebode da kuma Sagamu wanda ya yi suna wajen nomawa da kuma cinikin goro. Bayan wannan kuma jihar Ogun ta yi suna wajen samar da shugabannin kasa da manyan ƴan siyasa da suka fito daga yankin Yarbawa. Mutane irin Chief Obafemi Awolowo, premier na farko na yankin Yammacin Najeriya, da shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya Chief Enos Shonenka, da General Olusegun Obasanjo da ya mulki har sau biyu na soja da kuma na farar hula. Akwai kuma Chief Moshood Abiola, wani attajiri da ya taɓa neman shugabancin Najeriya amma aka soke zaben a can baya. Haka kuma akwai mutane irin su Professor Wole Soyinka wanda ya taɓa cin kyautar Nobel na adabi. Haka kuma akwai sanannen mawakin nan mai suna Fela Anikula Ramson Kuti. Kayan su dai jihar ta Ogun ta yi gwamnonin farar hula guda hudu tun daga shekarar 1999 zuwa yanzu da gwamna Dapo Abiodun na jam'iyyar APC ke mulki, wanda dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Oladipo Adepopu Adebutu yake zama babban mai adawa a jihar. To koya mazauna jihar ta Ogun ke kallon wannan zaben na bana? Alhaji Salisu ba shanka shine sarkin fulanin Sagamu.
Alhamdulillah a jihar Ogun ba wani damu. Abu ɗaya ne kawai da muke fuskanta wanda kuma dama ya shafe mu, abu ne kawai mun ce duk wani bafilatin da ya tare da ya katin zabe to ya tabbatar cewa ya karbi wannan katin zabe, saboda akwai shiri na musamman da muke so mu yi ba ma wai Ogun sai ba faɗin ƙasa gabaki ɗaya muke so mu wannan. Don haka ne saboda an daɗe ana barin Fulani a baya ba sa samun komai a gwamnati, za mu yi matsaya inda za mu karkata kuma wanda za mu zaba, saboda don mu don koriya mu ta yi amfani. Don haka jihohi gabaki ɗaya mun zarafci mu da sauransu za mu ce ga inda muka kuma in Allah ya da kuma haka din za mu yi. To mu dai abin da muke bukata da kullum don Allah sa gwamnatin ta tazo, muna so Allah ya mana ministry na kiwo, saboda wannan ministry na kiwo shine zai kawo mana saukin zaman lafiya kasar nan, kuma shine zai kuma kawo mana ci gaba da namu da na dabbobin mu wanda za a makarantu da sauransu da kuma ainihin magunguna da wato kamar asibitoci da sauransu. Wannan shine muke bukata kuma shi muke so ai mana al'umma Fulani a kasar nan, muna so zaman lafiya da kuma daina kuma musguna mana cewar wani abu za a je a yi shi ba bincike ba komai ko ja fara fila ba gara babu dalili. Sun dade suna zaune shekara da shekara da fara musu musan hawa ba san sauka ba. Wannan muna so zaman lafiya da kwanciyar hankali, mu kuma insha Allah za mu bada namu gudunmuwa 100% a wannan tafiyar da wannan siyasa mai zuwa insha Allah. Shi ne muka bukata da gwamnati wanda mun zabe su cewa za su taimaka taimaka mana don suka magance za su mana alƙawari za su taimake mu to mu ma su za mu taimaka mana
kasancewar jihar Ogun tana mukautaka da jihar Lagos da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya haka ya sa tana gaba gaba wajen jihohin Najeriya masu samun kudaden shiga sakamakon kamfanoni da ake kafawa a jihar wanda kuma ke hada-hada a birnin Lagos to ko da fata ne al'umma jihar ke da shi ba wannan zabe ga dai abinda wani mazaunan garin ke cewa
sana Awolu Muhammad Sokoto State ne na fito a karamar hukumar mulkin Yabo local government alhamdulillah ni mazaunin Ogun State ne muna son Allah ka bamu ikon kamar zaman lafiya a Najeriya baki daya da kuma Ogun State da kuma yadda za a taimaka ma al'umma su samu aikin yi su daina zaman banza muna son wannan gwamnati wadda za ta taho 2023 ubangiji Allah shi ba su ikon da za su cika mana alƙawari kuma muna son tsaro da zaman lafiya
yanzu dai a bayan da ya rage ƙasa da wata guda a gudanar da babban zabe na ƙasa tuni yan siyasa da kuma masu zabe suka wasa wukakensu da nufin kada ƙura'a domin zaben wanda suke so kama daga zaben shugaban ƙasa zuwa na gwamna da kuma na yan majalisun tarayya da na jihohi kawai yanzu dai tuni bangaren hukumar zabe da na jami'an tsaro suka bayyana cewa suna daukan matakai na ganin cewa a gudanar da wannan zabe cikin kwanciyar hankali da kuma nasara babin ya ci firamare a Amurka daga Lagos.
Latino da Sardaula premium arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana waiwayo da yan baya sun face a kan hanya sun biye wa zuciya rufe na duniya
A gaida baban gida Jibril har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To yanzu kafin mu ci gaba ga wannan sako.
Al'umman Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dafo dai na ƙara karatowa
yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da ƴan majalisu
zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata
sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan
batutuwan katin zabe
tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Hussein Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki
da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai. Kowane lokaci
yanzu kuma sai shirin wasanni daga kasar Kamaru
wasanni a takaice
yanzu dai tana son tana da bugu tsakanin hukumar kallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru da kamfanin Kok na kasar Faransa kan kwace kwanciragi da kuma kwallon kafa take so ta yi wa kamfanin na Kok dake kasar Faransa wanda suke yi wa masu takaje na kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma kungiyar kwallon kafa ta kasar inda mutum Lions kayayyakin wasanni da kuma sauran kayayyakin yanzu haka dai sun gurfanar da Samuel Eto'o shugaban kuma kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru a gaban kuliya domin neman haƙƙin su da kuma ci gaba da gudanar da ayyukan su a kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma inda mutum Lions amma shugaban hukumar kwallon kafa na kasar da ke ba ruwan bili daga da Malam Habibu tsohon dan takaje da ne a kasar ta Jamhuriyar Kamaru musamman a kungiyar kwallon kafa na ta inda mutum Lions da kuma sauran kasashe na duniya ya yi mana ƙarin haske kan waɗannan al'amuran da suke faruwa tsakanin kungiyar kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru da kuma shugabannin ta hadda kasar ta Faransa wanda yanzu haka suke tare jijiyar wuya a tsakanin su
da fari shirin da aka yi cewa za a sponsorizan fekafus en miliyar 600 da miliyar 600 haka aka yi sai cewa kok za ta taimaka fekafus da yake ba mu samu tafiya kofin duniya a 1988 ba. Suka ce cewa wato karfinmu ya ragu a classement FIFA, muna nan a Afrika, muna nan wajen na 18 ekin ya gaji. Suka ce a yanzu kudin da za su taimaka mana na sponsori daga 1,600,000 za su dawo 1,900,000 aka yadda 1,900,000 din ji kaga sun rage wajen 1,700,000 aka dawo haka. To yanzu an dawo ana cikin tafiya, ba zuba kudin ba, suka bada rendezvous cewa a je a dauki kudin. Shi an yi mai tafiyar da bolding bambo juya sai ta shi tafi shi kadai, bai dauki mataimaki ba, shi kadai tafi ya je ga ainihin masu tafiyar da Cox Sporting din. Maimako a bada kudin da suka fada, suka bada miliyan 300 kawai ya dawo ya ajiye kudin da gaya kowa ba yana tafiyarwa yana tafiyarwa. To yanzu da mutanen shi eto ya ci zabe, bayan ya ci zabe yanzu aka zauna aka tace komai da komai, aka duba aka ce to za a duba a gani nawa sponsor din Cox suke zubawa kamar rufe. Aka duba aka gani aka a shekara wajen shekara hudu sun yi sign 900 amma 300 suka zuba miliyan 300. To a nan ne ai duk staff technique din CAFU da shi eto suka ce ai da zai yi waye can. Muna da Puma ta ce za ta zuba mana 1,400,000 nan kuma ana zuba mana 300,000 ai bai zai zuba kasuwan din mu za mu tsaya. Suka kira Cox Sportif suka gaya musu cewa su ba za su yadda da kasuwan ba za a tsayar abubuwan da sponsorin da za su yi nan su kudin masu yi kaɗan.
Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Gaida Muhammad Awul Garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaicen, Amurka da sojojin kawance sun sake yin wata babbar barna ga kungiyar ta'addanci ta ISIS a arewa maso gabashin Syria ta wajen kawar da wani babban komandan kungiyar daga fagen daga. To amma sai da su ma wasu sojojin Amurka suka samu raunuka. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, wanda a yau din nan juma'a ya kamanta arangamar da kasarsa ke yi da Rasha da abin da ya kira arangamar David da Goliath, wato arangamar Annabi Dawud da Jalut, ya kira ga kasashen yammacin duniya da ke taro a Munich da kar su yi jinkiri wajen tura ma Ukraine makaman yaki. Ya kara da cewa dole fa a yi galaba kan Jalut. Masu ayyukan ceto a kasar Turkiya sun zakulo wani dan yaro da ransa daga cikin baragudan gine-ginen da suka ruguje sa'o'i 260 bayan girgizar kasar nan mai karfin 7.8 a ma'auni wadda ta auku a kudu maso gabashin Turkiya da Syria, a cewar kafar labarai ta gwamnatin Turkiya Anadolu a yau din nan juma'a. A karan farko, Amurka ta tura jirgin yakin ta mafi inganci samfurin jet F-35 zuwa India a wannan satin, inda zai shiga sahun wasu jirage samfurin F-16 da Super Hornet da kuma B-1B bombers, yayin da Amurka ke kokarin janyo India daga kasar da bisa al'ada ita ke samar ma India kayan yaki, wato Russia. India wadda ta zaku ta zamanantar da jiragen yakin ta samfurin jet na tun zamanin tarayyar Soviet don ta inganta tsaron sararin samanta, ta damu matuƙa da jinkirin da ake samu wajen isowar kayan yaki daga Russia saboda yakin Ukraine. Sannan kuma tana fuskantar matsin lamba daga yammacin duniya da ke son ta nisanci Russia. Tawagar Amurka a wannan baje kolin kayan jiragen yakin India ta tsawon mako guda, wanda ake yi a Bengaluru, wanda kuma za a kammala yau Juma'a ita ce tawagar Amurka mafi girma cikin shekaru 27 na tarihin wannan shawagin baje kolin kuma hakan na nuna muhimmancin dangantakar Amurka da India wadda ke dada ƙarfi wasu kwayakwayen bidiyo da aka saka a kafafen sada zumunta na nuna yadda masu zanga-zanga ke tattaki a biranen kasar Iran da dama a yau din nan Juma'a kwayakwayen bidiyon waɗanda ba a iya tantancewa ba na ikirarin nuna yadda ake ta zanga-zanga a Tehran da sauran manyan biranen kasar Iran
kama sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu a jimu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leather Question da engineer mu na yanzu John Walker ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi ku kwana lafiya ma'asala.